kasa miya da alkhairi karbiya da zamba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Tare da fatan ana cikin koshin lafiya kuma ana ci gaba da tafka muhawarar neman mafita ga yanayin da aka tsinci kai bayan da sabon shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya ayyana cire tallafin man fetur kai tsaye bayan karɓar rantsuwar kama aiki a ranar 29 ga watan Mayu da ya gabata. Halima Abdurrauf ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Madalla, to a cikin shirin namu na wannan lokaci za mu yi nazari ne akan fa'idoji da kuma illolin yin amfani da kafofin sada zumunta a daidai wannan lokaci da ake ganin karuwa a batun yada labaran kanzan kurege da farfaganda tsakanin 'yan Najeriya, musamman ma matasa da wasu mutane ke amfani da su wajen cimma manufarsu na daban, inda za mu ji daga bakin wasu mutanen da suka yi fice a kafofin na yanar gizo kan yadda za a samu mafita. Rahotanni sun yi nuni da cewa 'yan Najeriya masu son amfani da kafafen sada zumunta ne. Alƙalaman ƙididdigar dandalin Statista na watan Janairun shekarar 2023 sun yi nuni da cewa Najeriya na da masu amfani da shafukan sada zumunta miliyan 31.6. Manhajar aika saƙonni ta WhatsApp ita ce aka fi amfani da ita a ƙasar, wacce ke da kusan kaso 95 cikin 100 na masu amfani da ita. Facebook, YouTube da Instagram sun biyo bayan kafafen sada zumuntan da aka fi amfani da su a Najeriya. Kazalika, akasarin matasa a Najeriya na shafe sama da sa'o'i 5 a shafukan sada zumuntan a kowace rana. Wannan alƙaluman na da girma sosai fiye da yadda ake gani a wasu ƙasashen duniya na awanni 2 da mintuna 22. To, bayan jin waɗannan alƙaluma, bari mu fara jin fa'idoji da illolin amfani da waɗannan kafofin sada zumunta ta bakin ƙwararriya a amfani da social media ɗin. Zainab Muhammad Anani, wacce aka fi sani da Voice of Anani.
Kamar kullum, komai yana da fa'ida da kuma rashin fa'idar sa, amma fa'idojin kafafen sada zumunta sun fi illolin sa yawa, ya danganta da yadda kowa yake amfani da shi. Na farko, kafafen sada zumunta zai iya zamar da mutum miliyoniya, domin akwai matasa da dama da suka samu arzikin gaske ta kafafen sada zumunta domin sun yi amfani da shi yadda ya kamata. A zamanin yanzu, siye da siyarwa ne ma yake ya koma ta yanar gizo gaba daya. Na biyu, kamar yadda sonan yake, sada zumunta. Matasa na iya sada zumunci ta waɗannan kafafen. Dan uwanka da ke America yanzu nan zai kira ka ta waɗannan kafafen, ka ganshi shi ma ya ganka, kamar kuna guri daya. Na uku, yaɗa labarai. Sabanin da, yanzu labarai sun fi bazuwa a kafafen sada zumunta fiye da jaridu da gidajen talabijin da sauransu. Sai dai fatanan ake samun ɓata gari masu yaɗa labaran ƙarya domin samun mabiya da yawa ko cika wani buri nasu, wanda hakan gaskiya bai kamata ba. Amma idan abu ya faru ko kana da sanarwa da kake son mutane su ji, to kafafen sada zumunta shine mafi saurin yin haka. Ina kira ga matasa da su yi amfani da kafafen sada zumunta ta hanyar da ya dace. Nagode.
Baya ga Zainab, ga wani fitacce a kafafen sada zumunta da nasa bayani.
To, sunana Muhammad Rabiu Danti ne, wanda kuka fi sani a kafafen yada zumunta da Young Stars. Lamarina amfani da kafafen yada zumunta a wannan lokaci ya zama abin da ya zama, kuma yanayi ne da muka samu kanmu. Ta yadda zaki ga mutanen gari abin da suka fi so shine abin banzan. Ta yadda indai abin banzan ake yi, yanzu zaka ga mutane na jururuwa suna yadawa har suna maka kyauta a wasu lokuta. Kamar yanzu yawancin yaran nan masu ihu, masu rashin kunya a TikTok, sai kaji an ce wani ya bata kyauta wani, wanda mun san akwai mutane suke ta abin kirkin da yawa. Tuni akwai wanda karatu Alkur'ani ma suke yadawa. So promotion ne kan ja da abin da society suke fara tumba daga su, mu ma da muke encouraging din su, daga nan matsalan take. Mu ne matsala na farko, duk da a ce muna son abin kirki, muna yada abin kirki, muna supporting abin kirki, ga Allah mutane da sun fi mai da hankalin su kan wannan bangaren. So yanzu babu yadda muka iya da yaran nan, babu yadda muka iya da su, haka za mu kalle su su cigaba da wannan abubuwan da muke, illa iyaka shine mu gaya musu gaskiya. Kuma lamari na zaben abin da zaka yi da social media, ko kai abin arziki, ko kai abin tsiya, ya danganta da ra'ayin mutum da tarbiyyar mutum. Yawanci mutane sukan zo reflection din rayuwarsu kake gani a social media, wasu ko a gidansu haka suke tsaran nan da tumbele. So babu inda ka iya da mutane. Abin da ya jana sani shine illa iyaka mutum ya sani. Social media an zo Allah ya kawo mu wani zamani ne na abin da ka gina ka bari zaka mutu ka bar shi, ko baka mutu ba zaka tsufa ka bar shi, zaka girma san da zaka zama wani abu a duniya zaka gan shi. Yaranka za su zo ko su alfahari da kai, ko su kuka da kai, ko ka bata musu suna, ko ka gyara musu suna. To ya danganta da inda mutum zai kalla irin wannan. Muddin in ma kayi kasa samu suna ta hanyar da bata dace ba ko ta hanyar raye-raye ko ta hanyar yada hotunanki ko wasu abubuwa kakan iya zuwa kai ma wannan abin tsarki ka musuluntar da shi ka zo ka gina shi ta hanya mai kyau ka zo ka inganta rayuwarka domin kaman ya zama maka tuba so wannan ina ga shine hanyar da ya kamata mutane su daukar ma kansu cewa duk abin da kai rayuwa ce akwai ran da zaka zo kai da na sani duk kuma abin da zaka yi da na sani a rayuwar nan ka guje shi kai kanka abin da kake ka san bai dace da abin mutanen arziki ba ka san ba abu bane da zaka yi alfahari da shi a san da girma ya zo ya kama ka abu ne da la'alla dolan dole ko yanzu kanka na rawa ka duba karshen irin masu irin abin da kai ka duba karshen wannan abin da kake aikatawa ki duba wani karshen wannan abin da kake aikatawa rayayen TikTok zage-zage ihu surukatan banza ina zai harfar da ki me zai saman miki a duniya da ba za ki samu ta hanyar arziki ba wannan shine abin da ya kamata mutane su gaya maka abin da yasa nake faɗan wannan abu ne da idan har mutum bai gaya maka kansa gaskiya da kansa ba baka iya zuwa gidan mutum da bulala kace sai ya bari so sai sanda mutum ya gaya maka kansa gaskiya da kansa domin social media nan an yi shi domin shi ne aka bashi shi kadai ke da passport account din nashi ne shi zai abin da ya ga dama da shi to muddin ba shi ya gaya maka kansa gaskiya ba muddin ba shi ya zaba abu mai kyau ba baka da inda ka iya da shi so illa iyaka shine Allah ya ganar da mutanen mu ya sa kuma sa gane cewa fa komai akwai ranar kindillanci akwai ranar da na sani
sunana Isa Musa daga cikin fa'idojin kafafen sada zumunta wato social media na yanda ake samar da bayanai ko kuma in ce information akan lokaci kuma ga masu sana'o'i akan social media ana iya cewa ba tare da ma sai sun bude shaguna ba eto ga masu sayar da sayarwa akan kafafen sada zumunta akwai Swift Reach zaka iya samun ba mutane da dama zaka posta ko kuma ka bayyana abubuwan da kake saidawa social media handle ɗinka kuma ka ga mutane sun bibbi sun gani kuma kamar saida ba tare da ma ka fara sanarin cost din bude shago ba da zaka rinka biya annual revenue akan kama shagon da zaka rinka sana'a da sauransu zaka rinka saya da sayarwa da abubuwa irin haka amma dai in sadan abin da ke da fa'ida akwai ɗayan hannun yanda mutane akwai wanda ke amfani da kafafen sada zumunta wajen damfar mutane da dama mutum zai zo ya bude page ko in ce account na bugi ya je yana damfar mutane a je ana yada propaganda da sauransu dai kuma ya kamata gwamnati gaskiya ta zo ta shiga cikin al'amarin ta duba a nema mafita
kazalika hukumar kula da sadarwa ta Najeriya wato NCC ta fitar da sabbin kididdigar masana'antu da ke nuna cewa an samu karuwar masu amfani da wayoyin hannu da miliyan 4.61 zuwa miliyan 226.84 a shekarar 2022 kawai dangane da bayanan na hukumar a watan Fabrairun shekarar 2023 adadin biyan kuɗin wayar salula ya karu zuwa miliyan 226.84 daga miliyan 225.88 da aka nuna a cikin watan Janairun shekarar 2022 to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan zamu da sa'aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan sashen Hausa na muryar Amurka ni Halima Abdurrauf ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam kai kayan ba ta nan ba ta sake ba me yasa alqur'ani ba ka rike ba